Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31-25-16. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BYU Africa da ke mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio kuma si a kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na boahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da ranar Asabar 18 ga watan Agustan shekara ta 2018. Ni ne Sarfi Hashim Gumel tare da Babaya ko makiyar da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
To Sarfi Lu tsohon babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Kofi Annan ya mutu da safiyar yau Laraba yau Asabar. Sai kuma shahararren dan wasan cricket na duniya Imran Khan ya kama rantsuwar fara aiki a matsayin Prime Minister Pakistan na cikin 22 a yau Asabar. Kana wasu masana makamai a nan Amurka sun ce an yi amfani da bam na kirar Amurka wurin kai hari da rundunar haɗin gwiwa karkashin jagorancin Saudiya ta kai a Yemen.
To kanan labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji tsohon shugaban Majalisar Dinkin Duniya Kofi Annan ya rasu yana mai shekaru 80 a duniya.
Gobe da yawa saboda ya riga ya tafi tarihi. Na'am. Kuma tarihi ba zai taba mantawa da shi ba. Na'am. Duk lokacin da an kai tarihi guda biyu ta duniya.
Haka kuma za mu kawo muku ra'ayin wasu mutane ciki har da waɗanda suka san shi kansa marigayin da kuma irin taimakon da ya bayar lokacin yana raye.
Rayuwar da mutum ya sadakar da rayuwarshi da duniya baki ɗaya. Ko da ya dawo gida ma ai da kudin kawai. Duk wani abin da ya damu ƙasa yana kuma taimakawa game da shawara zuwa gwamnati ƙasa.
Haka kuma Ibrahim Kalmasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku. Idan lokaci kuma ya ba mu dama, za mu kawo muku kaɗan daga cikin ɗimbin saƙonnin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Baba Yakubu Makiri. Tsohon babban magatakardan Majalisar Dinkin Duniya Kofi Annan ya mutu da safiyar yau Laraba kuma ya mutu yana da shekaru 80 a duniya. Iyalan Annan da gidauniyarsa ne suka sanar da wannan labarin mutuwarsa a wani sakon Twitter inda suka ce ya mutu cikin kwanciyar hankali bayan wani dan rashin lafiya da yayi a yau Asabar. Sadarwar Twitter ta kwatanta Annan a matsayin dattijo na duniya wanda ya himmantu wurin kishin cigaban kasashen duniya ya sadaukar da rayuwarsa wurin neman zaman lafiyar duniya. A lokacin aikinsa na jagorancin Majalisar Dinkin Duniya ya yi aiki tukuru wurin tabbatar da zaman lafiya da aiwatar da shirye-shiryen ci gaba da kare haƙƙin bil'adama da bin tsarin doka da oda. Ita ma Majalisar Dinkin Duniya ta aike da wani saƙon Twitter a yau Laraba a yau Asabar. Tana jimamin wannan rashin babban mutum shugaba kuma mai hangin nisa. Saƙon na cewa kayi rayuwa mai kyau abin koyi. Kofi Annan, haifafen ɗan Ghana, shi ne baƙar fatan Afirkan farko da ya fara ɗerewa a matsayin babban magatakardan Majalisar Dinkin Duniya daga shekarar 1997 zuwa shekarar 2006. Kuma shi ne babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya na farko da ya fara da ya riƙe muƙamai daban-daban a matsayin ma'aikaci na majalisar. Shahararren dan wasan cricket na duniya Imran Khan ya dauki rantsuwar kama aiki a matsayin Prime Minister Pakistan na cikin 22 a yau Asabar. Sai dai zai huskanci kalubaloli da dama da suka hada da karewar dukiyar kasar da ke adane a kasashen waje da kuma shan matsi da ke karuwa akan kasar ta yaki da yan kungiyoyin yan ta'adda wanda ake zaton suna gudanar da ayyukansu a kasar. A cikin jawabin fara aikinsa biyo bayan zaɓensa da aka yi a jiya majalisar dokoki, tsohon kaftin wasan cricket din ya yi alƙawarin tabbatar da matakan lissafi masu tsauri akan masu yi wa tattalin arzikin ƙasar zagon ƙasa. Khan ya yi nasarar samun mulki ne bisa ga alƙawarin da ya ɗauka a lokacin yaƙin neman zaɓe cewa zai baiwa kowa haƙƙinsa daidai wa daida ba kamar abin da aka saba gani na fifita wasu a cikin ƙasar ba. Wannan kalamai nasa na kawo sauyi da gina sabuwar Pakistan sun yi tasiri wurin samun jama'a ciki har da mazauna yankunan birane masu ilimi da ma matasa masu ilimi waɗanda suke kallon shugabannin farkon a matsayin waɗanda suka yi dumu-dumu wurin aikata rashawa. Masu sukar kan suna zargin sa da samun goyon bayan ma'aikatan sojin kasar mai karfi da kuma ma'aikatan leken asiri na kasar. Babban kalubale da wannan sabuwar gwamnati za ta fuskanta shine yadda za ta tsame kasar daga biyan bashi da ke neman haƙƙin kasar. Masana tattalin arziki sun yi hasashen cewa sabuwar gwamnatin na bukatar daukar matakin gaggawa na neman taimako daga hukumar lamuni ta duniya ta ceto kasar daga kudade da za su kai $14 billion. Sai dai sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya yi wa hukumar lamuni ta IMF kashedi a cikin wannan lokaci ta daina amfani da kudaden harajin Amurkawa tana baiwa Pakistan kuɗi tana biyan basu suka ta karbe a hannun China. A cewar wani rahoton talabijin CNN, masana makamai sun ce an yi amfani da wani bankiran Amurka wurin kai hari da rundunar haɗin gwiwar ƙarƙashin jagorancin Saudi Arabia ta kai a Yemen, wanda ya taɓa wata motar ɗauke da ƙananan yara a wata kasuwa kuma ya kashe mutane 50 kane jika ta wasu 40. CNN ta faɗa a jiya cewa masana sun gano bam da aka yi amfani da shi a cikin wani hoto wanda aka ɗauka jim kaɗan bayan mummunan harin da aka kai. Wasu mutane 79 kuma sun ji rauni a wannan harin ciki har da ƙananan yara 56. Mai magana da yawon rundunar haɗin gwiwa na jagorancin Saudiya ya faɗa tun farkon wannan watan cewa wannan harin ya auna 'yan tawayen Houthi ne a kasuwar, wanda haka kuma ya yi daidai ga dokokin ƙasa da ƙasa da kuma dokoki na taimakawa jama'a. A cikin shekarar 2016 din shugaban Amurka Barack Obama ya haramta sayarwa Saudiya irin wannan bam wanda aka taɓa amfani da shi a cikin irin wannan wato hari da aka kai. Amma kuma gwamnatin Trump ta ɗage wannan haramcin da aka baiwa da aka ɗora a kan Saudiya. Ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta caccaki zaɓen da aka yi a Cambodia a kwanakwanan nan, tana mai cewa ba a yi gaskiya ba kana an tafka maguɗi a wannan zaɓen. Ta kuma kira ga gwamnati ta sako mutane da ke ɗaure da suka nuna adawarsu ga abin da suka kira wato an gudanar da zaɓen algusu. Abin mamaki ga mutane da dama, Prime Minister Hun Sen da daɗin shugaba a yankin Asiya ya sake lashe zaɓen a matsayin Prime Minister a watan da ya gabata. 'Yan adawa da suka ƙalubalanci zaɓen suna cewa wato an yi sata kana kuma ba a yi gaskiya ba wurin fitar da sakamakon zaɓen. Ofishin kare haƙƙin bil'adama ta Majalisar Ɗinkin Duniya ya nuna matuƙar damuwa ga take haƙƙin bil'adama a cikin lokacin zaɓen. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ce an wargaza babban jam'iyyar adawa ta Cambodian National Rescue Party cikin watan Nuwamban bara, kuma madogon 'yan adawa na ci gaba da zama gidan yari bisa laifin cin amanar ƙasa. Mai magana da yawun hukumar kare haƙƙin bil'adama Ravina Shamadasani ta faɗa wa muryar Amurka cewa ana tsorata masu adawa ga wannan zaɓen da kuma tsangwaman su, ana kuma kama su saboda faɗan albarkacin bakinsu game da zaɓen.
Some were threatened that they would face difficulty in public services.
Ta ce ana yi musu barazana cewa za su sha wahala wurin aiki na gwamnati kuma ba za su samu aikin ba ma idan ba su yi zaɓe ba. Ta ce mun samu bayanai cewa ana biyan mutane idan suka yi zaɓe. Ta ce mun miƙa waɗannan bayanan ga gwamnati kuma mun bayyana matuƙar damuwarmu a kai.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, kamar yadda aka ji a labaran duniya, Allah ya wa tsohon shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya Kofi Annan Nasrallah, yana mai shekaru 80 a duniya bayan da ya wata 'yar gajeriyar rashin lafiya. Wakilin muryar Amurka a Ghana, Ridwan Abbas, na ɗauke da ƙarin bayani.
Ya dai mutu ne a asibiti cikin wani gari da ake cewa Bern a ƙasar Switzerland da sanyin safiyar yau Asabar. Ya bar mata ɗaya mai suna Nani da ƴaƴa uku, Ama, Kojo da Nina, dukkansu kuma na tare da shi. Allah ya karɓi ransa. Kofi Annan ya koma da zama birnin Geneva, kan ya koma wani ƙauyen Switzerland, inda nan ne Allah ya karɓi ransa. Na dai tuntuɓi Usman Bari, wanda diploma ne da ya yi aiki da kungiyar hadakan Afirka wanda marubuci ne kuma masanin tarihi ga abin da yake game da marigayi Dr. Kofi Annan
ya riga ya bar gobe da yawa saboda ya riga ya tafi tarihi
na'am
kuma tarihi ba zai taba mantawa da shi ba
na'am
duk lokacin da an kai tarihi guda biyu ta duniya tarihi na farko ya zamanto ya danganci majalisar ɗinkin duniya
na'am
wanda aka gaba ta shekara 1945 na biyu kuma idan muna bukatar tarihin bakar fata gaba daya wato gwagwarmaya da aka yi na samun yancin mulkin kai na siyasa da kuma tattalin ci gabar kasa da sauransu kuma ba za a tantawa da shi Kofi Annan ba to shi ne wanda ya yi kokarin kafa ita wannan cibiyar wannan kungiya a kasar Ghana inda ake renon soja wanda za a nuna musu ta yadda ake da wazar da zaman lafiya inda rikice-rikice kan barke daga lokaci zuwa lokaci.
Na'am.
Cibiyar wannan abin a nan Ghana yake.
Na'am.
Muna da Kofi Annan Center.
Na'am.
Wannan ta zama babban makaranta a yanzu yadda mutane daban-daban kasashe daban-daban suka aiko da mutanensu da su zo su yi na wanzar da zaman lafiya ta kasa da kasa.
Waɗannan kokarce-kokarce da ya yi wani irin tasiri ya yi a kan mu 'yan Afirka ko kuma dai baƙar fata?
Well, tasirin da ya yi ne shi ne ai yasa ya kawo mana faɗakarwa sosai da gaske da kuma wayar da kan al'ummar Afirka gaba ɗaya cewa mu kuma za mu iya taka rawan gani a siyasar duniya. Bayan haka kuma wato muna da murya wadda wannan murya za a iya sauraron ta lokacin da duk aka yi yunkurin wanzar da zaman lafiya a kasa da kasa gaba daya wato wannan ya muna wannan tasiri.
Wani darasi za mu iya koya daga rayuwar Kofi Annan tun yana a matsayinsa ma'aikaci har ya kai wannan babban matsayi?
Darasi da za a dauka shi ne kawai ba abin da ya sa masa wannan shi ne kawai kokarin da aka yi samu ilimi na zamani yadda ya kamata. Wannan ilimi na zamani tun da ya kamata ta shi wannan ya taimake shi. Saboda haka wato sai kuma kusa na zamani wato yadda yake ya mallaki fiye da lokaci daya banda Turanci yake iya buga Faransa fadakar da mutanen Ghana a siyasance. Wannan tarihin Ghana ya nuna mana haka. Saboda haka wato samun wani wanda zai su bayyana masa a gurbi yanzu kan ina ganin sai dai kuma a samu wani haka a kasar ba garman abu bane sai kuma nan da dama sai dai zan ce ma gurin da tsaro dari nan gaba kila za a iya samun haka musamman a ce kasar Ghana za ta iya samar da wani zai gurbin ka da ba garman abu bane.
Ridwanullah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan Abbas, Kofi Annan ya zamanto baƙar fata na farko kuma daga nahiyar Afirka da ya shugabanci Majalisar Ɗinkin Duniya. Baba Yakubu Makeri ya zanta da Alhaji Usman Awraj da ke zama tsohon ɗan jarida inda ya fara tambayarsa ya yi ga rayuwar Kofi Annan.
Rayuwar da mutum ya sadaukar da rayuwar shi ga duniya baki ɗaya. Ko da ya dawo gida ma ai da ina kawai ba. Duk wani abin da ya damu ƙasa yana ci. Ina kuma taimakawa game da shawara zuwa gwamnati ƙasa. To rayuwa ne dai yanda zan ce wannan mutum ba ya nisan kanshi. Bai tashi yana kuwa cewa shi ne wani ba a fahimci aikin shi ne ya sa gaba kuma yana yi yadda ya kamata amma ya taso yana wani bunƙasa ba shi cikin rayuwar shi sam kowane lokacin shi da mutane ne duba yake yin shi da kowa duk ɗaya.
Shi yasa me za ka ce ma jama'a game da shi musamman shugabanninmu?
Kwarai da gaske abin da zan ce kenan ka yi koyi ga irin mutane haka duk irin mutane haka ne ka taso duniya baiwa ne ya Allah. Ya zo ya aiki ya ba ta ci duniya yadda ya kamata saboda shi mu koyi irin al'amarin da suke halin da suka bar mu tunwa cikin rayuwa da makasar ya kasa baki daya.
Ka ce ka san mahaifinsa ya kasan mahaifin ya shi ma wato mutum ne wanda yake ya yi kokari cikin harkan jama'a harkan kasa da al'umma baki daya?
Kwarai sai dai lokacin da yake regional commissioner ta gani.
Na'am.
Regional commissioner na Ashanti ya yi taimako kwarai cikin education da wasu developed nations. Shin da kansa ni da shi shekaru ne almost the same year. Kuma nan shekaru nan lokaci ni na fara ma makaranta nan cikin Kasifai. Ka gani amma sai ungucin yalwa je har a Safo Ahmadiyya.
Shi ma an ce yakan shigo yalwa ya je assembly din nan da abin nan.
To ai wannan da yalwan nan da dama mutane sun kufo duka da ma sarkin Mambo dukkan su hanyar su kenan su je cikin yalwa. Je makarantar su dukkan
to Alhaji Usman Auraj kenan a tattauna wasu da Baba Yakubu. To ko me mutane ke cewa game da wannan babban rashi da nahiyar Afirka da ma duniya baki daya ta yi ga ra'ayoyin wasu mutane?
Wato sunana Alhaji Ahmad Rashid Yakubu, ana wanda ake ce mai Alhaji Buruja mai sai. Mutuwan Kofi Annan ya zama muna ba damuwa kwarai-kwarai, domin Kofi Annan na cikin shahararrun mutanen duniya da kuma Ghana ya zamanto shi Ghana yadda ya fara tun daga scratch har ya kai inda ya kai. Muna alfahari da shi, Afirka na alfahari da shi. Mutum ya continue ne daga nan kuma shi. Don shi komi da komi mu ne. Wallahi mutuwan shi ya zama na babban cikas. Ne shi ne farkon baki da ya taba fara rike kujeran Secretary General United Nations ne shi. Kuma da'iman yana kula da kasan Ghana kwarai lokacin siyasa ya tashi. Yana ba da ra'ayi masu kyau, yana yin nasiha masu kyau. Mutuwansa kuma ya zama na babban cikas. Mutanen Ghana da West Africa, Afirka da ke daya da duniya baki daya, an rasa babban jego. Ba mu cewa komai, sai dai Allah ya ba kowa hakuri. Zan ce ma jama'an duniya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ni ne magajin rafin mai martaba sarkin zango na Kumashi, sunana kuma Sulaimana Sharif Idris. Wallahi yau da safe kan mun ji magana wanda yake ya dan daga zuciyar mu kadan, saboda ni rashi da muka yi na dan uwa Kofi Annan. Kofi Annan gaskiya mutum ne wanda yake ya bari Ghana muni ce a duniya. Duk wanda ya ji wannan kujera na UN, kasan kasan da suke kuma kasan ba karamin kasa ba ne. Saboda shi yin mutuwar shi a yau da safen nan, an yi mutunci kan radi-radi ake yi, amma daga baya aka tabbatar cewa eh ya rasu. Kudi abin da za mu gaya mu jama'a ne duka Allah za mu haƙuri baki ɗaya matsayin mu na musulmai. Ba abin da za mu ceke dai rabo na Allah ne, mu ba namu ba ne. To shi abin da zan ce kaɗan kenan. Salamu alaikum. Farko dai ina ma masu saurare sallama. Sunana Alhaji Bashir Babal Waye. Wallahi da na ji batun rasuwan Kofi Annan na shi kwarai da gaske. Kusan ni personally mutum ina ne sosai sosai sosai. Ban taba zuwa New York ban je gidan shi ba. Na je New York ne da isu kure muna zuwa gidan shi kuma yana da alheri. Wallahi mutum ne mai saukin lamari, ba ya rena yaro ko kai wane ne. Na ji aminantakan ubanninmu da ubannin shi ne. Mu da shi muke nan muna yi har ya zo ya kai ya zama Secretary United Nations. Na je New York duka mukan je mu gaishe shi mu fira-fira. Abin da na sani da shi kenan. Hali shi dai ne shi ga man lafiya ne. Akwai wani ofis ya bude da Kofi Annan Center. Dukan je wurin sukan ba da taimakon books da wani abubuwa, kuma bude wurin koyon batun da ya ka kara koyi yadda ake zaman lafiya. Sai ka je ka tsawa na su duka ya bude. Da ya taimaka maka san Ghana kwarai da gaske. Ba mu rabu da za mu ce dai Ghana ko mu ce Afirka duk baki ɗaya mun yi rai. Mu kwana muka saura Allah ubangiji gyara namu. Allah sa mu yi duniya salama salama. Ina ga da jama'a duka baki ɗaya.
To madalla, to sai a biyo mu cikin shirinmu na dare inda za mu kawo muku tarihin marigayi Kofi Annan. Jama'a, shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11:19. Ga Ibrahim Ka Almasi Garba da shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Sani Bala Gombe da Aminu Gambo Bauchi kan tsarin gwamnati na mulkiya da jamhuriya da kuma federaliya. To idan masu tambayar na saurare, ga ansar ku daga bakin jami'i a gidan adanawa da kuma samar da kayan tarihi da ke Abuja, kuma masani a harshen Hausa, Malam Sani Bala, wanda ya ce:
Da farko dai banki akan jamhuriya ko kuma mulkiya, wato monarchy ko tarayya, abubuwa ne waɗanda suka shafi siyasar ƙasa, wato yadda ake zuba siyasa ko kuma kafa ƙasa ko kuma tafiyar da siyasar ƙasa. Kowace ƙasa kamar yadda ka sani masaƙi yake zuba saƙarsa ko kuma tela yake zuba ma'auninsa
don
zai mutum yake, to haka kowace ƙasa take tsara yadda za ta kafa irin gwamnatin da za ta tafi da shi. To da farko dai kalmar ita wato tarayya ita ce da turanci muka sani ake kira federalism. Ita kuma kalmar wato jamhuriya ita ce da turanci ake kira wato republic. To da farko dai wato ya kamata mu sani cewar a da can tale-tale kafin siyasar zamani ta kawo kai a samu kasashe a samu gwamnatoci a zamanance kamar yadda muke da su a yanzu, in ka za ka iya tunawa sarauta ake yi, tsarin sarauta ake a duk inda ka ne sarki shi ne shugaban kasa, shi ne prime minister, shi ne kowa ma abinda ya ba da iko ko izini a yi shi za a yi, abinda ya ce kada a yi ba za a yi ba. To wannan dan dogon tarihi ne amma a takaice dai za mu gabatar da shi. Tafiya ta tafi kasashe suka zo lokacin da kasar Girka suka fara tasowa da tsarin demokradiyya kai ya fara wayewa, aka zo kuma har wasu kasashe irin su Faransa suka dauka su kasashen Turai da makamantansu, sai ya zamanto aka fara tunanin akwai buƙatar a raba sarakuna da mulki gaba ɗayansa ko kuma kada ran kada hannu. To ana nan akan haka sai sarakuna suka fara ɗan rasa mulkin su, ƙarfin ikon su ko ƙarfin tasirin su a sha'anin tafi da jama'a. Ana nan sai ƙasashe suka samu kansu cikin wato wani yanayi irin na abin da ake kira juyin juya hali. Misali a ƙasar Faransa, ƙasa ce da muka santa da tsarin sarauta, amma da juyin juya hali ya zo saboda wani saɓani tsakaninsu da sarkinsu, sai lokaci guda ta rikide ta koma jamhuriya. Wannan shi ne misalin da za mu iya ma fara fahimta kenan. To lokacin da sarakunan Ingila suka ga waccan wuta ta kunno kai a ƙasar Faransa, kuma ƙasashen Turai a hankali a hankali suna dosana, mutane na neman karɓe mulki daga hannun sarakuna. Sai sarakunan Ingila suka yi sulhu da manyan gari, aka suka ɗan sarrayar da mulkin su ga wakilan jama'a, wato ko kuma waɗansu mutane da ake mutunta su. To da haka aka samu tsari iri yau ka ji an ce wannan ƙasa tarayya ce, wannan ƙasa jamhuriya ce. To amma bambancin dai a nan da ya shi ne ita tarayya farko shi ne tsarin siyasar da ƙasa guda ta ƙunshi tarayya ko gamayyar ƙasashe ko kuma wasu yankuna ko kuma wasu larduna waɗanda a da suna kowanne yana da cin gashin kansa, yana da ɗan wato tasiri na cin gashin kansa. Idan sun zo sun haɗu sun gane guri ɗaya shi ne ake kiransa tarayya, wato federal. A nan za ka sami gwamnatin tsakiya wacce suka haɗu gaba ɗayansu suka haifar. In ka duba a nan tsarin a nan Najeriya, ai da Najeriya ba tarayya ba ce, ma mulkin mallaka da yanzu ya haɗa masarautu da suke zaman kansu da al'ummai masu zaman kansu. A nan arewa ga daular Sokoto, daular Usmaniya, ga Kanan Borno a gabas, ga daular Benin Empire ko a can a kudanci, sannan kuma ga ɗaiɗaikun waɗansu al'ummomi da suke zaman kansu. Sai su wato sarakunan tura mulkin mallaka suka haɗe mu suka tara mu guri guda, aka yi maslaha akan ita ƙasar za ta zama tarayya. Shi ne wanda bata zama haka ba sai 1914 aka zo ta zama, aka haɗe ta. Wannan haɗewar shi ba ta zama tarayya. Wannan ina iya faruwa, ana iya samun tarayya ko ƙasashe a bisa raɗin kansu su zo su haɗe ko kuma turawan mulkin su haɗa su su yi musu kamar yadda mu aka yi mana a nan Najeriya. To wannan shi ne abin da ake nufi da tarayya, ƙasashe su haɗu su zo su kafa ƙasa ɗaya mai ƙarfi, amma kowace tana da ɗan wani ɗan iko ko ɗan yaya iko. Yawwa, tafi da gwamnatin su a tsakiya gwamnatin tsakiya ta nuna da harkar tsaro da sauran abubuwa, su kuma gwamnatocin jihohi ko kuma lardi ko kuma shiya su ci gaba da lura da sauran abubuwan da suka shafi tafiye da al'umma. To ita kuma jamhuriya tana samuwa, ita ce aka fi mulkiya, wato abin da turanci ake cewa monarchy. Ta san wasu kasashe ana cewa sarakuna ne suke mulkinsu, ba shugabannin siyasa ba. Saboda haka kamar ka ga mu a nan Afirka akwai wasu kasashe da sarakuna ne ƙuƙa da nama. To a inda duka samu wannan, to aka fi haka shi ne ake samun jamhuriya. Inda babu sarki, ba sarki ba ne, ba wani mutum ɗaya ba ne yake mulki. Mulki ya tattara a hannun waɗanda aka zaɓa, aka ba wa shugabanci al'amarin mutane. To wannan ake kira jamhuriya, wato republic. Wato shi ne Malam Sa'adu Zungur a waƙarsa yake cewa, to ma'anar jamhuriya babu sarki, babu sarauniya, sai oda ake jamhuriya. Wato babu cewa wannan sarkin gari kaza, sarkin gari kaza su ne suke mulki. Kaga a nan mu Najeriya, idan aka ce ba za a yi jamhuriya ba, muna da sarautu daban-daban da suka haɗu suke cikin Najeriya. To sarautar wata ƙasa za a bi a shugabanci ƙasar.
Lallai.
Yawwa, a ƙaramin namu misali. Dan nan haka sai aka ce, to Najeriya ta zama jamhuriya a 1963. Wato Dr. Nnamdi Azikiwe aka zaɓe shi ya zama shi ne wato shugaban ƙasar Najeriya a lokacin da ta zama jamhuriya. Wato a taƙaice jamhuriya shi ne tsarin shugabancin da ba sarki ba, ba sarauniya ba.
Haka.
Yawwa. Ba kuma mulki na kama karya ba, mulkin mutum ɗaya.
Bayanin da kai ya sa na tuna da lokacin da 'yan kudu ke korafin cewa ba a federaliya ko tarayya ta gaskiya a Najeriya, a ba su cin gashin kansu ganin cewa suna da arzikin man fetur. Wato kenan dai, kamar yadda kai bayani, tarayya din nan zai ba da yankuna cin gashin kai.
Yawwa, to wannan muhimmiyar tambaya ce. Wato ai Malam Ibrahim abin da za ka gane a nan, ai shi kansa tsarin federaliya din wato na tarayya. Shi kuma tarayya ya da tun da an ce tarayya ne. Haɗuwa ake yi, ka zo na zo mu haɗu mu mallaki wani abu ko mu kafa wani abu. Yawanci za ka samu kafin a haɗa hancin tarayyar, za ka samu akwai ƙa'idoji a rubuce. Ko ba haka ba?
Haka.
Yana ɗaya daga cikin bin shiƙan ma samun kowace irin federaliya a duniya. Zamanto akwai rubutaccen tsarin mulki, akwai rubutaccen tsari.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Sani Bala da injiniyanmu da wanda ya haɗa mana sautin, ni Ibrahim Kalama Si Garba ke cewa sai makon gobe.
To madalla a gaida Ibrahim, yanzu kuma lokaci ne da zan karanto kaɗan daga cikin saƙon da kuke turo mana ta hanyar email. Saƙonmu na farko a yau cewa hakika mutuwar tsohon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Mr. Kofi Annan babban rashi ne ga duniya baki ɗaya, ba wai Ghana ko Afirka kaɗai ba. Allah ya ba iyalan danginsa haƙuri da jure wannan babban rashi mai ɗaci da suka yi. Saƙo daga Shehu Adamu Rajau. Shi ma saƙonmu na gaba cewa yi, wato rasuwar tsohon sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Kofi Annan abin juyayi ne ga al'ummar Afirka da ma duniya baki ɗaya. Saƙo daga Sufiyanu Gumel, zangon Daura. To kaɗan kenan da suka samu a kamu, ku sai a ci gaba da aiko mana saƙonni. Yanzu ga baya damana da labarai a taƙaice.
Tsohon babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Kofi Annan ya mutu da safe yau Laraba, kuma ya mutu yana da shekaru 80. Iyalan Annan da gidauniyarsa ne suka sanar da labarin mutuwarsa a wani saƙon Twitter a yau Asabar, inda suka ce ya mutu a cikin kwanciyar hankali bayan wani ɗan gajeriyar rashin lafiya a yau Asabar. Shahararren ɗan wasan cricket na duniya Imran Khan ya ɗauki rantsuwar kama aiki a matsayin Prime Minister Pakistan na ciko 22 a yau Asabar.
To madalla a gaishe ka, masu sauraro, anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu. Sai kuma an jima dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin, ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma shirin tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin
Baba Yakuba Keri
da ya tana gabatar da shirin, da kuma Salaman Abu wanda ya bada umarnin shirin, da ma injiniyar mu ta yau Malama Zainab. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake da karfe 9:30 na dare agogon Najeriya da Nijar, karfe 8:30 agogon Ghana. Assalamu alaikum.
et info pour chacun.